التشهد الأخير. التشهد الأخير وجوب التشهد واتو تهيا تكرتي دقوا بياني كان شوائين تهيا من تكرتي أتكين صلى واجبين. ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير. من قال الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي idan ya cika raka'a din ta hudu yakan zauna domin yin tahiyya ta ƙarshe. Wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awwal, abin da yake umarni da shi a tahiyyar ƙarshe shine irin abin da dama yake yin umarni da shi a tahiyya ta farko, wanda mun karanta ne aka ce a tahiyya ta farko. Wa yasma'u fihi ma kana yasma'u fil awwal, irin abin da yake a tahiyyar ƙarshe shine abin da ya kasance yana yi a ta farko. Illa annahu kana yaq'udu mutawarrikan, sai dai a tahiyya ta ƙarshe annabi ya kasance yana yin zama da ake kiransa a larabce a tawarruk. Ban san fasar da zan baki a Hausa ba. Wannan a tawarruk ɗin ga yadda yake, yufdi bi warakihil yusra ila al-ardi, yufdi bi warakihil yusra ila al-ardi, yakan zauna akan tsayawanta na hagu akan ƙasa, wato ya haɗa shi da ƙasa. Kun ga zama na farko yana zama ne akan ƙasar hagu haka, wato a haka kenan. Ta yadda wato ainihin yayin da ka zauna ta yawon ka ba za su taba kasa ba, ka lankasar da kasar ka ta dama ne ka zauna a kanta, ta hagu kuma ka kafa ta haka yadda annabi ke zaman farko ke nan ka zai dama kasanta. Amma a tawarru da yadda yake ita kasar daman sai ya zamar da ita haka, ta yadda tsayawar ka na hagu zai taba kasa, ita wannan kasar ta fito nan ta dan fito waje, kwan ba ita da kyau ta hagu ta fito waje. Shine yuhdi bi warakihil yusra ila al-ardi wa yukhriju qadamayhi min nahiyatin wahida, kama mun ga gaba ɗaya duk sai kasance suna bangare daya, takun kasarsa takun kasarsa na dama da na hagu suna gefe daya, suna gefen dama. Wa yaj'alu al-yusra tahta sakhihi wa sakhihi, ita kafar hagu sai ya sanya ta karkashin wato ainihin fakhihi wato ainihin cinyata wa sakhihi da kuma kaurinta. An gane ku? Wa yusibu al-yumna, ta daman kuma sai kafa ta haka, sune an matsabu ya kafa ta soge ta haka sai da dan yatsun zai abin da tinkata kamar da lokacin ta a baya. Wa rika ma farataha, wani lokacin ita kanta da sai ya shimfida ta haka. An gane ku? Yakan shimfida ta haka, wani lokacin kuma ya kafa ta haka, wato duk wanda kai yayi ko ka kafa ta haka ko ka shimfida ta haka. To wannan shine abin da ke kira at-tawarruk, shi ya kamata mutum ya yi a cikin tahiyya ta ƙarshe a dukkan sallar da ake masa karatun tahiyya guda biyu. Wa rubbama farasaha ahyanan, waɗannan hadisai gaba ɗaya su inganta su ne. Wa kana yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu yatahamalu alaiha, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu, wato tafin hannunsa na hagu yana kame gwiwarsa ta hagu ɗin da shi, yatahamalu alaihi, kusan yakan bayar da ƙarfin jinginarsa akan haka. Idan ya zo zama ɗin wannan zaman na haka, bayan ya yi haka ya shimfiɗa ƙafar, ƙarfinsa galibi yakan zama to a haka a nan gefen wannan tsora shi zai yi, amma ƙarfinsa yakan dogara akan wannan. Kun fahimta da kyau? Wa sanna fihi salata alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama sanna zalika fi tashahhud al-awwal, annabi ya sunnanta mana yin salati gare shi a cikin wannan tahiyya ta biyu kamar yadda ya sunnanta mana a cikin tahiyya ta farko. Wa qad ma dahu nalika zikru siyagir waridat fi sifati salati alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, malaiku ya riga ya gabata a tambaya ambatan sigogi da suka zo wanda suke bayyana mana siffofin yawa annabi salati, sigogin da suke bayyana yadda zaka yi wa annabi salati. Matashiyar magana ta gaba, wujubu salati ala nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wajibin yin salati ga annabi sallallahu alayhi wa sallam tabbata gare shi. Wa qad sami'a sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rajulan yad'u fi salati, annabi ya ji wani mutum yana yin addu'a cikin salatinsa. Lam yumajjid Allah ta'ala, a farkon addu'ar bai girmama ubangiji ba. Wa lam yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bai kuma yi salati ga annabi ba. Fa qala sai ce ajila hadha, kai wannan yayi gaggawa, yaya daga kammala wato abin nan sallah kawai sai ka ci gaba, wato a cikin sallah ne ya daga kammala tahiyatu ba salati ga nai ba wani abin da ke nuna godiya ga Allah, daga kammala zaman ka kawai shikenan sai ka ci, zaka ci gaba da addu'a. Ajila hadha thumma da'ahu, sannan annabi ya kira shi. Fa qala lahu wa li ghayrihi, ya fada domin ka da kuma dukkan wani sa cikin al'ummar musulmi. Idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbih azza wa jalla, yace idan ɗayan ku yayi sallah to da ya zauna ya fara godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa sana'a alaihi, da yabo gare shi. Sun mai salli, sannan yi salati, وفي رواية أو رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يأتنكم للصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بليه ثم يدعو بما شاء فلنهي الدعاء يركع بنده يسوء يركع وتوكنا إذن كذنا التحيات ركي التحيات تقول شبه دي هذا يبقى أبنجدي التحيات لله الصلوات والطيبات هذا تجيبوني أبنجدي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته وحركه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فنن سوكي صلاتي فنن بانك أكمل صلاتي كما أنن أبن دوريجي سمع سنية الدعاء ومع حديث إمام أحمد يروي سيد أبو داود وابن خزيمة والحاكم والتهاء هو وافق في الذهبي ما ليس وعلم أن هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد للأمر به وأن حديثي كالكشن صلى الله عليه وسلم سواء النبي صلاة يسكين تهيا طب ودع النبي ياي أمرني بتي أمرني لأ النبي كمانا توسا شاء من سيئم واجع وفي أمرني لأ النبي صلى الله عليه وسلم كمانا توسا شاء من سيئم واجع بيتي ليسلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يبدأ في سمات الرواية ليصلي كذا فعل الامر ما كنت فعل الامر ما تعرفت فعل مضارئين تبود لام الامر تاتي تكنسا لام الامر اذا تكنسا فعل مضارئ كنا تاتي اذا فعل الامر هذا يسوى ليصلي على النبي يعني ما امرني كنا امرني كوانا تلك شعب ان واجبت ما لك اذا تبود اي امرني بسي وقد ذهب الى وجوب الامام الشافعي واحمد في اخر الرواية الثانية عنه imam shafi'i ya tafi zuwa ga wannan duka cewa yin salati ga annabi cikin tahiyya wajibi ne haka imam ahmad a riwaya ta karshe daga cikin riwayoyin da aka rawaito daga gare shi wa tabaqahuma ilayhi jama'atun min as-sahaba har kuma akwai jama'a cikin sahabbai da suka rigaye waɗannan malamai guda biyu wa ghayruhum da wani su bal qala al-ajurri fi shari'a al-imam al-ajurri ya faɗa cikin littafin sa mai suna al-shari'a man lam yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi tashahhudi al-akhir yace duk wanda bai wa annabi salati ba cikin tahiyyarsa ta karshe wajaba alaihi i'adatu salati ya zama wajibi wato ya sake sallah walidhalika faman nasaba al-imam ash-shafi'i ila sujud liqawlihi bi wujubiha fama antafa mala albani ce to dan haka duk wanda yace wai imam ash-shafi'i ya kauce wa sauran malamai tunda yace wajibi ne salati ana ga maganar sa ba a kirga ta a matsayin magana wai sauran malamai ba wanda ya tafi kan wannan sai shi to duk wanda yace haka fama antafa bai adalci ba dan ba imam ash-shafi'i ne ya fara fadin haka ba daga cikin sa ko manyan sahabbai sun faɗi wannan ga kuma waɗansu daga cikin tsare kunta ga kuma waɗansu cikin waɗanda suka zo bayan sa karshen magana ga Imam Al-Ajurri ya ce ma duk wanda bai wa annabi salati ba cikin tahiyyar karshe bai da sallah din sai ya saki kuma bayyana al-faqih al-Haythami tadullu al-mandud fi salati wa salami ala sahib al-maqam al-mahmud haka Imam Al-Haythami ya faɗi wannan bayani a cikin littafin sa ad-durr al-mandud fi salati wa salami ala sahib al-maqam al-mahmud kun gane ko وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تبدا غريب ياجي وني متين يلا صلى يا جرمه وبنجي cikin sallan sai gode masa sannan kuma yin salati ga annabi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi da mutum tabbata gare shi yake da shi udu utujab wa taltuta yanzu roki abin da zaka roka za a jika kuma ka roka duk abin da dama za an sa maka kuma wannan hadisi imam an-nasa'i ya rawaito shi da sanadin sahihi wato kunan bayan tahiyya sai salati ga annabi sai kuma sallama kuma kin wajib al-isti'azatu min arba'in qabla ad-du'a mala yace wajibin yin neman tsari daga al'amura guda hudu kafin mutun yayi addu'a akwai al'amura guda hudu wadansu malamai suna ganin mustahabbi ne ka nemi tsari da su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman tsari da wadannan al'amura guda hudu waɗansu malamai suka ce wajibi ne waɗansu suka ce mustahabbi amma malam albani shi ya tafi zuwa ga wajibi da haka yake wujubul isti'azatu min arba'in qabla ad-du'a wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance ya kulu yana cewa idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayan ku ya kammala tahiyyar karshe falyasta'iz billahi min arba ya nemi tsari daga al'amura guda hudu ya kulu allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال قابل زين المسألة التي يا الله إنا نيمن صرنك دقى أذابا وتجه النما بيكينا النبي إنا نيمن صرنك دقى أذابا قبري نأكو إنا نيمن صرنك دقى فتنة متوى درائيوة نهدو إنا نيمن صرنك دقى فتنة المسيح الدجال أنجانكو الأمر أقول أفضل كنا ثم يدعو لنفسه بما بداله sannan mutum yayi wa kansa addu'a na irin abin da ya bayyana gare shi cewa yana son ya addu'a da shi
kun gane da kyau to kun ga wannan Sheikh Albani ya tafi cewa karanta wannan ya zama wajibi idan ka zo tahiyya bayan kai tahiyya to kai salati kafin ka kai garin sallama dole ka karanta wannan saboda ne ya zama wajibi saboda annabi yayi umarni dan yace idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayan ku ya kammala tahiyyar karshe falyasta'id billahi kaga falyasta'id fi al-amri al-amr kuma na daukan shi a matsayin wajibi har sai in wani abu ya zo ya mai da shi mutahabbanci din ko babu ta sa kyale shi akan wajibi yake falyasta'id billahi min arba yana matsayi daga al'amura guda hudu yana matsayi daga wadannan al'amura guda hudu wato azabar jahannama azaban kabari azaban mutuwa da rayuwa azaban kuma wato masihid dajjal kaga wannan abin da ke nuna mana wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsari daga azabar wuta wanda shine mafi soyuwar bayi a wurin Allah mafi falalan bayi a wurin Allah ta'ala in ya zanto annabi da kansa yana neman tsari daga wutar ubangiji kenan wani kuma zai ce shi ba jin tsoron wuta daga nan za ka gane kuskuren sofayen da suke cewa su ba ta jin tsoron wuta kuma su ba ta bukatar aljanna wannan ta'addanci kenan ta bagin yin shi shigewa ubangiji ta'ala wai sai su kawo wata falsafa idan Allah ya shafe wuta ya shafe aljanna to me za ka yi wai duk wanda ke bautar Allah dan jin tsoron wuta dan kwaɗayin samun aljanna wai bai zama bawa mukhlisi sosai da sosai ba saboda ya alakanta bautarsu da waɗansu al'amura wai su suna bauta Allah kai dan shi Allah shine Allah ba ruwansu da aljanna kuma ba sa jin tsoron wuta to wannan ta'addanci kenan wuta inda annabi ya tsayar da mutane wanda yake da kyau idan mutum ya tambaye ka to yanzu in ba wuta ba aljanna za ka yi bauta sai ka ce ka bari sai in ba wuta ba aljanna ka tambaye ni yanzu ba akwai su ba ba wani dalili da ya nuna babu su akwai su dan Allah ya yi maganar aljanna ya tabbatar akwai ta an gane ko yayi maganar wuta ya tabbatar akwai ta idan wuta yake fatakun narin lati wa qudu hannatu wal hijara uiddat lil kafirin ku kiyaye wuta wanda makamashinta mutane da duwatsu an tattale ta don kafirai ibn kafir yake an ce uiddat an tattale ta kenan yanzu haka akwai ta tunda kai amr atil ma'dul madi ne wannan aljanna kuma yake wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin ita kuma aljanna an tattale ta da mutane da kawa yanzu haka akwai su da haka kenan zamu ginu kan cewa akwai su kuma Allah ne yake mu kiyaye wutar fattakun nara Allah fi yaqulu hannatu wal hijara kuma Allah ne yake mu gaggawa mu kwadaici aljanna wa sari'u fi al-amr ku gaggawa ila maghfiratin min rabbikum zuwa ga wata gafara daga wurin ubangijin ku wa jannatin da aljanna ardu has samawati wal ardu to dai Allah ne yake wannan to kuma sai wani yazo da tunanin sa kai tunanin ba shi bayan tunanin yazo sai a kara kwadaici aljanna kara kwadaici ta da sai annabi na neman tsari da wuta kuma wannan nan akwai azaban kabari kuma sabani wanda suke inkarin azaban kabari an fahimta ko kuma wannan nan da kenan akwai dujjal kuma zai zo dan ga annabi na neman tsari dashi gaba ɗayan waɗannan kuma suke nuna kenan ya halatta mutum ya riga kafi ya nemi Allah kiyayewar cuta tun kafin ta tunda annabi ya nemi tsari waɗannan al'amuran sai riga sun same shi ne ko kafin su same shi ba riga su same shi ba amma da haka yake neman Allah kiyaye shi daga su thumma yad'u li nafsihi bima badalahu yaro sanai ambaci yake yaro kan wakansa irin abin da ya bayyana gare shi yana so ya roka din wannan hadisi muslim da abu awana da imam an-nasa'i da ibn al-jarud da surwayto wa kana sallallahu alaihi wa sallam yad'u bihi fi tashahhudi annabi tsira da mace tabbata gare shi ya kasance yana yin addu'a da wannan sigan allahumma inni a'udhu bika min azab jahannama zuwa karke fi tashahhudi a cikin tahiyatin sa ma'ana idan ya kammala tahiyya ya kammala salati wa kana yu'allimuhu as-sahabata radiyallahu anhum kuma annabi ya kasance yana sanar da sahabbai su yi wannan kama yu'allimuhum as-surata min al-qur'an irin yadda yake koyar da su sura ta cikin al-qur'ani haka yake karantar da su wannan addu'a to kaga wannan addu'a ce mai matukar muhimmanci ya kamata daga yau idan mutum ya tambaya addu'a da ita kenan ya rinka yi tunda ta zama wajibi dan umarni ne daga annabi sai ta hace in ka samu karina da kautar da shi daga wajen su zuwa ga musahabbanci kuma alal aqalli dai duk abin da kake jin tsoro a duniya da wuce wannan guda hudun ba akwai abin tsoron da ya wuce wannan azabar jahannama azaban kabari fitinar rayuwa da ta mutuwa fitinar masihid dajjal ai ba wata fitina ba azabar da ta fodan nan gaba daya ya kamata kenan kowa ya kiyaye daga waya kasance yana karantar da wannan kuma idan mutum ya koma gida ya tantance iyalinsa ta iya ko bata iya ba sallar da take tana yi ko ba ta yi in bata iya ba dare daidai ya kamata ta kashe minti 30 ko 40 har ta iya ba karamin lada za ka samu ba ba abu da tare a tsira tare ko addu'a qabla as-salam wa anwa'uhu mun yi magana akan cewa mutum zai yi addu'a kafin ya sallama to wannan addu'a kafin mutum ya sallama yaya yake mutum zai roki abin da ya ga dama ne ko kuma zai kiyaye waɗansu lafuzza da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai aka yi masa izini yayi amfani da su yanzu duk zamu ji wannan وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya kasance yana yin addu'a cikin sallarsa da addu'o'i daban-daban taratan bi hadha wa taratan bi hadha wani lokacin da wannan wani lokacin da wannan wa akarra adiyatan ukhra kuma ya tabbatar da wadansu addu'o'in da ba shi yayi ba amma sahabbai sun yi a gaban sa kuma bai hana su ba wa amara al-musalli an yatakhayyara minha ma sha wadannan addu'o'i da yake yi daban-daban da kuma wanda ya tabbatar da wadansu sahabbai akai ya ubanci mai yin sallah ya zabi wanda ya ga dama cikin su yayi wa haka hiya ga addu'o'in nan kuma kamar haka kafin nan Albani ya sa lamba a kasa wajen inda yake ya umarci mai sallah yayi addu'a da nau'in da ya ga dama cikin waɗannan nau'ika da zamu ambata baya yace Bukhari da Muslim suka rawaito kal al-Asram al-Asram ya faɗa Imam al-Asram ɗaya daga cikin daliban Imam Ahmad bin Hanbal yace qultu li Ahmad na ce da Imam Ahmad bin Hanbal bimaza ad'u ba'da tashahhud da me ya kamata in roki Allah bayan na kammala tahiyya قال كما جاء في الخبر سيتى كما يدي يزو تكين حديثي ذاكي قلت له سنتي رسي أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء يتتبع النبي يتي متن يزابع بن دي صوبة تكين الدعاء دم ذاك تي سيوان دي يزو تكين حديثي كأي دين دكي قال سي ماما همري سي يتخير مما جاء في الخبر اي يزابع دك تكين أبن دي يزو تكين حديثي بعد ذكان سماع كلاب أهل السنة والجماعة جنة fa'awatuhu al-asram yace na sake dai mai ta masa tambaya ta faqala yace ma fil khabari abinda zakai wanda yazo cikin hadisi ya salam nakalu ibnu taymiya ibnu taymiya yace lo wannan magana wa min khatihi nakaltu shiku yace daga rubutun sa ni kuma na cikuro inda Sheikh al-Albani ka duba majmu'ul fatawa wa tahsanahu imam ibnu taymiya yace wannan magana ce mai kyau kala har yace fa inna allahu fi du'ai kalmar al-alif da lam dake cikin addu'a da yace li yatakhayyar min ad-du'ai a ajabahu an gane ko thumma yad'u nafsi wa dalahu wa anuri yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a ajabahu ya zabi irin abin da ya burge shi cikin addu'a kamar yadda muka karanta can cikin hadisin da suka wuce baya wannan alif da lam din dake cikin addu'a malam yake cewa wannan al-lam din fi ad-du'a'i lid-du'a'i alladhi yuhibbuhu Allah laysa li jinsi ad-du'a'i tana nufin addu'a irin wanda Allah yake so ba wai jinsin kowane irin addu'a kaga dama ba ila akhir kalami hazo karshen maganar sa kuma kala sannan sai sai fal ajwadu an yuqala mafi kyawu dai ake illa bidu'a almashru' almasnun wato alif da lam sannan tana nufin addu'a wadda aka shar'anta addu'a wadda aka sunnanta wa huwa ma waradat bihi alakhbaru shine duk abinda hadisi suka zo da shi wa ma kana nafi'an da abinda ya zanto mai amfani wato ibn taymiya yana ganin mafi kyau ka zabi addu'ar da hadisi suka kawo karka kawo taka daban yake domin duk abin da kake so ka roka dai ya zo cikin waɗannan abin da hadisin ya tabbata da shi ba sai ka kawo naka ba in kuma za ka kawo naka to ya zanto mai amfani ya yi kama da wancan wato kenan ba a ƙayyade ka da wancan ba ka iya kawo naka amma ya zanto mai amfani Albani yace qultu ni ko nake wa huwa kama qala abin da ya faɗa cewa ba za ka karanta komai ba sai wanda ya zo daga annabi wannan haka ne lakinna ma'rifata ma kana nafi'an sai dai da ya kare cewa wa ma kana nafi'an mutum ya iya kawo mai amfani yace to sanin abin da yake mai amfani min addu'a'i cikin addu'a ya tawakkafu ala al-ilmi sahihi wannan ba wanda zai iya gane abin da amfani sai yana da ingantaccen ilimi shine ilmul kitabi was sunna in ba haka ba kina zuciyarsa suranta masa cewa wannan addu'ar mai amfani ce a waye gari ba ta da amfani tunda ba ladabi wajen karanta ta ba ladabi wajen mukhatabar ubangiji da ita mai yiwa zai iya zama haka kun gane ko wa hadha kallaman yakumu bihi samun ilimi mai amfani da zai sa ka fayyace addu'a ta gari ko wannan kadan ne cikin mutane wanda zai iya yin sa fal aula al-wuqufu inda du'a al-wardi da haka mafi dacewa kowa ya saka birki wurin addu'a da ta zo daga wurin annabi kar ya wuce ta wala siyama idza kana fihi ma yuriduhu da'im al-matalib musamman ma idan ya zanto abin da kake so ka roka dan gashi ka don ki karara annabi ya riga ya riga ka furtawa sai kai amfani da lafazin da ya amfani da shi wallahu a'lam kun gane matsalar kaga da yawa daga cikin fuqaha suna ganin ba lalle bane sai wacce ta wajen annabi annabi ya ce li yatakhayyar min ad-du'a'i a ajabahu su sun dauke ne tunda sun ce mutum annabi ya ce a zabi addu'a irin wanda kuke ta burge ka irin wanda kuke kana ta awa abinda kuke kana so ka roka sai ka roka ko ba da wani yare ne in ma baka iya larabci in ka iya larabci kai da larabci in baka iya ba kai da yaren ka wannan da yawa daga cikin fuqaha haka suke amma shi malam Albani yana ganin cewa a aka tsaya daidai na annabi din nan dole sai lafazin da yazo daga bakin annabi kai tsaye ko abin da wani sahabi yayi annabi ya ji bai hana shi ba ya zama takariri kenan to shi ne kai da kai amfani da shi amma ba za ka kawo wani ba shi ko ibnu taymiya yana ganin eh wannan na annabi shi yafi dacewa kai banda shi duk abin da yake mai amfani kuma in kai shi to babu laifi shi kuma Albani yana ganin cewa ai gane wannan mai amfani ne sai in mutum na da ingantaccen ilimi, ilmul kitabi was sunna, wanda wannan a cikin kowane mutum 100 da wuya ka samu biyar masu wannan. An fahimta ko? Saboda haka shine da yake kawo din da malamai suke akai. Maganar Ibn Taymiyyah tana da matukar ƙarfi da maganar sauran malaman da suke, dan sun ce li yatakhayyar min ad-du'a ma sha, tunda annabi sai ya zabi abin da ya so. Wanda kalmar mata a dinnan kaga tana da yawa kenan, da su ji siga ce ta sunan musul wanda yana cikin sigogi na umum, kayyade shi ayi taksisin sai yana buƙatar mukhassis, domin dukkan umum za dauke shi a matsayin umum har sai an samu taksis din sa. Amma dai dukkan duniya ta yarda mafi dacewa mafi kyau tsayawa inda annabi ya tsaya, duk abin da zaka roƙa to ka tsaya daidai inda annabi ya tsaya, ya fi duk wani lafazin da zaka kawo. Amma idan mutum yayi wani abu daban shi ke wannan zamu ce salatu salati kalamu ta sassara da cewa saboda wancan kila kun fahimta da kyau. Ga nau'ikan nan na addu'o'i da ake kafin tahiyya. Na farko mutum na iya cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inni a'udhu bika min al ma'sam wal maghram. Abinda ake kira da al ma'sam shine laifi, aikin laifi. Al-maghrab kuma baki, annabi na neman tsari kar ya zama cikin masu aikin zunubi, annabi na neman tsari kar ya zanto cikin waɗanda baki zai mutu nauyi aka. Shine malam Isa lamba yake huwa al-amru alladhi ya'samu bihi al-insan, al-ma'sam shine abinda mutum in yayi laifi, aw huwa al-ithmu nafsuhu, hukumatin shine laifi din gaba daya. Wad'a lil-masdar mawdi' al-ismi, akawo masdar ana nufin ismi kenan. Wa kadhalika al-maghrab, ya haka kuma lafazin maghrab. Wa yuridu bihi ad-dayna, yana nufin wato baki bi dalil tamam al-hadith, dan saboda a ƙarshen hadisin qalat Aisha, Aisha tace fa qala lahu qa'ilun, sai wani mutum yace da shi ma aktsara ma tasayidu min al-maghrab ya rasulullah, sai wani mutum yake da annabi kai kana yawaita neman tsari daga baki, me yasa kake yin haka ya annabi? Fa qala sai annabi sai innar rajula idza gharama hadatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa, yasa ai idan mutum yace baki zai magana ne kaga yayi ƙarya, ya alƙawari kaga ya saba, to baki yana cikin wannan, yakan sa mutum ƙarya, yakan sa mutum saba alƙawari, yace da haka muke neman tsari da baki inda annabi rahma sallallahu alaihi wasallam. Saboda ka ci baki lokacin jiya yayi kai baka biya ba, amma kanka faɗa gaskiya sai Allah ya ce ta ƙarya, wallahi waɗansu kaya ne kawai jiya na ɗauka sun kusa shiga a sai ba su shiga ba, ko waɗansu kaya sun taho daga Kotono ba su ƙara so ba, ko sun taho daga waje ba su shigo ba, ai sai mutum ya yi ƙarya, ka faɗi gaskiya kanka baka yanzu ka haɗa laifi guda biyu kenan, da shi ka saba alƙawari ga shi ka yi ƙarya. Allah ya tsare mu. Wato kun ga a cikin wannan an samu canjin al-ma'sami wal-maghrami, a maimakon a kawo al-masihid dajjal, ko kai watan ko kai wannan duk wanda kai sani. نبي اللهم اني اعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم اعلم من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل بعد يتي يا الله انا نيمن سرينك سرين ابين da na riga na aikata da kuma ma sharrin abin da ban riga na aikata din baka kiyaye ni karin aikata wanda na aikata kai kiyaye ni sharrin sa sharrin sa shine sakamakon sa da zai biyo baya ma'ana karka sama nan da laifin wanda ko ban aikata ba kai kiyaye ni aikata shi balle sana sakamakon ba kuma a ce zai same ni kun gane wannan da kyau. Wato yake min shari ma fa'altu min sayyi'ati min shari ma lam a'mal ay min al-hasanati, yani min shari sarki al-amala biha, malam ya fassara cewa min shari ma amiltu din nan yana nufin sharrin abinda da ya aikata na munanan ayyuka, wa min shari ma lam a'mal ba'du yana nufin sharrin abinda bai aikata ba na kyawawan ayyuka, domin rashin aikata kyakkyawa sharri ne, kada barin kyawawan ayyukan ya sa a kama ni da laifi. Kun gane ko? Malam haka ya fassara shi daga kasan na uku, Allahumma hasibni hisaban yasira, wannan lokacin annabi na cewa Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah kamin hisabi, hisabi wanda yake mai sauki, hisabi mai sauki shine kamar da hadisin Aisha ya bayyana, kawai shine wato ayyukan ba kirga su za'i ba, kada a taro su ina ayyukan kirki na kaza, to shike na a wuce a wuce a wuce hisabin yasira shine ba sai fa ya hasabu hisaban yasira wa in kalimi la ilaha illa huwa, dan da annabi yake mata manno kusle hisabu uzr, duk wanda kace za a bi diddigi 1 2 3 4 5 kaza ne kai kaza ne kai, yace sai masa azaba, sai ta ce to bagashi ko Allah ce fasabu haka mai zamu sai ce inna ma huwa al-ard, ai wannan kawai wani da ayyukan zai a ce a wuce, amma in za a sai a bi diddigi ko wanne kowai sai masa azaba ba wanda zai kai haka, annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. To kaga yana roƙon wannan Allahumma hasibni hisaban yasira, to kaga zamu ga waɗansu abubuwan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su don shar'antawa, domin in ba haka ba ai yana da tabbas din Allah ya riga ya masa gafara, maganan a ce a kididdige ayyukansa ko a ce kaza ai babu wani, Allah ya riga ya masa gafara, wanda za ka tashi a maqamin mahmud a sa an yi ba saka rabbuka maqamin mahmuda, mutumin da za a bayar wasila manzalatun fil jannah la tanbaghi li abdin la tambaji illa li abdin min ibadillah, wani mutsayi cikin aljanna da ba wanda zai samu sai shi gida ne na mutum daya, an yi shi da mutum daya kuma shine mai shi wanda za a zo a shafa'atul uzma ya tsisi duk duniyar nan gaba daya. A babban titin da za a yi din nan na cewa a yi hisabi bayan mutane suna rana suna tsaye da gumi ya lullube su, ba wanda ya sai magana a ce a yi hisabi ko a yi bayani ko wa ta matsayin shi annabi ne kawai zai daga kai duk duniya ya yi magana. To kaga an riga an bashi, amma me yasa yake roƙon waɗannan? Na farko saboda ita kanta addu'a ibada ce, an fahimta ko? Ita kanta addu'a ibada ce dan ta nuna kaskantuwar bawa a gaban ubangijinsa, kuma na biyu dan ya shar'anta mana mumini, an fahimta ko? Dan wanda za a yi wa hisabin yasir, ai wanda za a baiwa takardu ne a hannun dama, to wanda za a baiwa takardu a hannun dama shin sune mafi fitaccen aljanna? Ba sune mafi fita ba, domin wa mamul utai kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu. To ka kuma a lahira idan an tashi ai kashi uku ne, akwai al-muqarrabun wanda su ko takardan ma ba za a ba su ba, kawai ku wuce ne, sannan ashabul maimuna ma wanda za a ba a hannun dama. Ashe al-muqarrabun sun fodan nan, kamar yadda idza waqa'atil waqi'a ta kawo shi, laysa bi waqi'atiha kadhiba khasibatu rafi'a, wato tashin kiyama idan ta auku wanda faruwarta ba wanda ya sai kareta, ma'ana ko mutum ya kareta a zuci ita za ta gaskata kanta da kanta, dan za ta zo atayatul lariba fiha khasidatul rafi'a, za ta kaskantar da waɗansu wanda da anan ana ganin su ne maɗaukaka, ta ɗaga waɗansu wanda da anan su ne ba komai ba. Wallazina takawwakahum yawmal qiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, idza rujjatil ardu rajja, idan kasa ta yi girgiza iyakacin girgiza, wa bussatil jibalu bassa, aka sheke duwatsun duniya suka zanto kura, fakanat haba'an mubassa, suka zanto kura abin daidaitawa, wa kuntum azwajan salasa, ku mutane sai ku zama gida uku. Ba ashabul maimuna, ma ashabul maimuna kashin farko kenan, ma abuta takardar dama, to su wane ne kuma abuta takardar hannun dama? Wa ashabul mash'ama, na biyu kenan, ma ashabul mash'ama, ma abuta takardar hannun hagu, to su wane ne kuma abuta takardar hannun hagu? Sai wa kuma wasabiquna sabiqun ulaika almuqarrabun, kaga ba a kawo su daga farko ba, sai da aka gama ambatan mutane sannan aka kawo su. Wasabiquna sabiqun, da waɗanda suka tsere suka riga suka riga, ulaika almuqarrabuna fi jannatin na'im, wadannan sune makusanta a cikin aljannan ni'ima. Sallatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin, suna da yawa a farkon wannan al'umma amma su yan kadan ne a ƙarfi, a cikin sahabbai sun yawa mana wasa da kunan sabbi kunan ba tike. Sallatun min al-awwalin wa qalilun, a cikin wannan gurin sai dai wanda sai dai sai an yi da gaske a samu wadanta ulaika almuqarrabun fi jannatin al-awwalin wa qalilun al-akhirin, to kaga ni za a yi ta fadin sakamakon su gaba daya. To kaga annabi ya ce hasibni hisabun yasira, so ya wadan za a yi wa hisabun yasir ashabul maimuna, kaga ba su kai ma al-muqarrabun ba, to annabi na roƙon ya zama cikin su kenan, annabi na roƙon ya zama cikin su kenan, kaga ai shar'antawa ne din ya shar'anta mana ne, sannan saboda tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan saboda ita addu'a kanta abin nan da sauransu. Ko ya kasance hasibni hisabun yasira bi hasabihi huwa sallallahu alaihi wasallam, gurgudan shi menene hisabun yasira a wajensa, sai tunda shi ya sha bamban da sauran jama'a, ina da mutunta tabbata da ni. Na hudu, Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq ahyini ma alimta alhayata khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li, Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaib wa shahada wa as'aluka kalimata alhaqq wa riwayat alhukm والعدل في الغضب والرضا واسالك القصد في الفقر والغنى واسالك نعيما لا يبيد واسالك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع واسالك الرضا بعد القضاء واسالك برد العيش بعد الموت واسالك لذة النظر الى وجهك واسالك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان وجعلنا هداة مهتدين ونندق idan ka kammala tahiyya ka kammala salati kafin kai sallama kenan. Allahumma bi ilmikal ghaib, kaga nan kana tawassuli da ilimin ubangiji, dama zaka yi tawassuli da sunan Allah ko sifarsa, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, sai kace Allahumma bi ilmikal ghaib, ya Allah ina tawassuli ina kamun kafa da siffarka ta ilimi, ilimin nan wanda da shi ka san gaibi, wa qudratika alal khalqi, ina tawassuli da kudranka bisa ga ikon halitta, ahyini ma alimta alhayata khayran li, rayar da ni matukar ka san rayuwa ita ce za ta zama min alheri, wa tawaffani idza kanat alwafatu khayran li, ka kuma karbi raina idan ka san mutuwa ita ce za ta zama min alkhairi. Wato ba a san mutum ya roki mutuwa kai tsaye ko rayuwa kai tsaye, annabi ce kai tsaye daga cikin ku ya gurace mutuwa dan wata musibar duniya ta same shi, in har ya kasance sai ya roka to abin da zai ce kenan, ya Allah raye da ni in rayuwar zata zama min alkhairi, karɓa rayuwa ta in mutuwa sai ka zama min alkhairi. Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wa shahada, ya Allah ina nemanka ina roƙonka ka kimsa min jin tsoranka a kai da kuma koyi. Wa as'aluka kalimatal haqqi, ina roƙonka in zanto mai faɗin kalma ta gaskiya. A wata riwaya kalimatal adli, in zanto mai faɗin kalma ta adalci, wato kalma ta hukunci, wal adli da adalci, fil ghadabi war rida, a lokacin da nake cikin fushi ko lokacin da nake cikin yarda, ma'ana ko ina cikin fushi ko ina cikin walwala, ya Allah karka sa farin ciki da yawa ya sa in yi ƙarya, karka sa damuwa da yawa kuma ka sa in yi adalci, ke mu samun faɗin kalma ta gaskiya ko a cikin jin daɗi ko a cikin wahala ko a cikin yarda ko a cikin fushi. Yanzu to duk abin da zan furta gaskiya ne, kaga wannan babban roƙo ne, domin galibi idan mutum yana cikin annashawa da yawa shikenan sai bijire ma ubangiji, ko in yana cikin damuwa da yawa kuma sai kasa yin adalci. To amma duk wanda ya sami yin adalci cikin halayen nan guda biyu, to ba karamar rabo Allah ya baki ba, Allah ya sa mu cikin su. Wa as'aluka al-qasda fil fakri wal ghina, ina roƙonka in zanto mai bin tsaka tsakiya cikin al'amari na, fil fakri in ina cikin talauci wal ghina ko ina cikin wadata, an gane ku. Wa as'aluka na'iman la yabid, ina roƙonka ni'ima wadda ba za ta kauce ba, wadda ba za ta gushe ba. Wa as'aluka qurrata aynin la tanfad, ina roƙonka kwanciyar rai da ba za ta kare ba, wala tanqati kuma ba za ta yanke ba. Wa as'aluka ridha ba'da al-qada, ina roƙonka in zanto mai yarda da abin da kai ya kazartar, in ka zartar mun talaka kada in rinka yin fushi da kai cewa ka dora mun talauci, in ka dora mun cuta kar in rinka kai kukanka zuwa ga wanda bai dace in kai kukanka zuwa ga wani daga cikin bayinka, ka sani in zanto mai yarda da abin da ka zartar a kaina. Wa as'aluka bardal ayy, wa as'aluka bardal, mun karanta ba daidai ba, mun ce bardal ayy ko, wa as'aluka bardal ayy, bardal ayy, ina roƙonka daɗin rayuwa, sanyin rayuwa ba'dal mauti, bayan mutuwa, wato in zama in samu rayuwa mai daɗi cikin kabari kenan. Wa as'aluka lazzatan nazari ila wajhi, ina roƙonka in dace da ɗanɗanin gani zuwa gare ka ya ubangiji. Wa as'aluka shauqa ila liqa'ika, ina roƙonka in zanto mai shauƙin saduwa da kai, fi ghayri darra mudirra, ba cikin wata cuta mai cutarwa ba, wala fitnatin mudilla, kar in samu kana cikin wata fitna ko mai halakarwa, wala fitnatin mudilla. Allahumma zayyana bi zinatil iman, ya Allah kai mana ado da adon imani, wa ja'alna hudatan muhtadin, ka sanya mu zanto hiriyyu wa hiriyyatuwa. Nabiyar wa allama sallallahu alaihi wa sallama Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an yaqula, annabi ya koyar da Abu Bakr as-Siddiq ya rinka cewa cikin salarsa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim, wa to ya Allah lalle ni na zalunta kana zalunci mai yawa, wa la yaghfiru dhunuba illa ant, ba mai gafarta zunubai sai kai, faghfir li maghfiratan min indik, kai mun gafara wata gafara ta musamman daga wurinka, warhamni kuma ka ji kaina, innaka antal ghafurur rahim, lalle kai ne al-ghafuru mai jin kai, ar-rahimu kuma al-ghafuru mai gafara, ar-rahimu mai jin kai. Annabi Bukhari da Muslim suka rawaito. Na shida, wa amara Aisha radiyallahu anha an taqula, annabi ya umarta Aisha ta rinka fada cikin addu'arta, ta ce mai, Allahumma inni as'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa as'aluka, wa fi riwayatin Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, wa a'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, wa as'aluka, wa fi riwayatin Allahumma inni as'aluka min al-khayri ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammad, wa a'udhu bika min ash-sharri ma sa'alaka wa 'ala rasuluka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa as'aluka ma qadayta li min amrin an tu'ajjila 'aqibatahu li rasada aw an taj'ala 'aqibatahu li rasada. Abin da ya umarta Aisha ta ce, ya Allah ina roƙonka min alkhairi kullihi, dukkan wani dangi na alkhairi. To dan Allah, me zaka faɗa cikin addu'a wanda ya wuce wannan? Dukkan wani dangi na alkhairi ina roƙonka shi, ajilihi wa ajilihi, na gaggawarsa da mai jinkirinsa, ma'ana alkhairin duniya da kuma na lahira. Kaga na duniya shine na gaggawa ke, kallabal tuhibbuna al-ajla wa tadharuna al-asra, mai jinkirinsa kuma shine na ƙarshe ke. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, irin alkhairin da na sani da wanda ban sani ba, ma duk koro mai shi ya ubangiji. Wa a'udhu bika min ash-sharri kulli, ina neman tsarinka daga dukkan wani dangin sharri, ajilihi wa ajilihi, na duniya da na lahira. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wanda na sani da kuma wanda ban sani ba, ka kiyaye ni, ina neman tsarinka daga shi. Wa as'aluka,
ha kuma ina neman tsarin ka aljannata aljanna. A wata riwaya Allahumma inni as'aluka aljannata, ko ka ce Allahumma inni as'aluka aljanna, ko ka ce wa as'aluka aljanna, duk ɗaya ne. Ya Allah ina roƙonka aljanna, wa ma karraba ilaiha min qawlin aw amal, da abin da yake kusantarwa zuwa gare ta na aiki ko magana. Wa a'udhu bika minan nar, ina neman kiyayewarka daga wuta. Wa ma karraba ilaiha min qawlin aw amal, da abin da yake kusantarwa zuwa gare ta na magana ko aiki. Wa as'aluka, ina kuma roƙonka. A wata riwaya Allahumma inni as'aluka min alkhairi, ya Allah ina roƙonka cikin dangin alkhairi. Ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad, irin duk abin da Annabi Muhammad bawanka ya roƙe ka shi. Hajji Aisha tunda ta san yafi ta sani kina. Akwai mai sanin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'udhu bika min sharri ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad, ina neman tsari, ina neman kiyayewarka daga dukkan abin da bawanka Annabi Muhammad ya nemi kiyayewa daga gare ka. Wa as'aluka ma qadayta li min amrin, ina roƙonka duk abin da ka zartas mun ka hukunta zai same ni na al'amari. An taj'ala aqibatahu li rashada, ka sanya ƙarshen sa zai zanto shiriya gare ni, ya zanto rabota, ko wala ce ƙarshen sa zai rabota, ka sanya mun wannan. Wannan hadisi Imam Ahmad rawaito wa Tirmidhi wal Bukhari fil Adab al Mufrad wa Ibn Majah wal Hakim wa baqa az-Zahabi. Nabi kai wa qala li rajulin ma taqulu fi salati, annabi yake da wani mutum me kake yi a cikin sallah, me kake cewa. قال سيدي أتشهد إنا ينتهي ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فننكوي إلوك الله الجنة كما إني ميكاري من رقوتا لذا ننبانا شاكو ميكما. أما والله ما أحسن ما أحسن دندنتك ولا دندنت مؤاذ, يتي أما نيبا سنبا قنقنين دكيكي دكو مؤاذ كما قنقنين ديكي دين يامن اليمن دنك دكونا قنقنين بانسنبا كل شيء سيوابا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ta haula haru dandin, mu magungunan da muke a nan wajen muka tsaya roƙon Allah aljanna da neman tsarin wuta. Duka ga ya ce yakan yi tahiyya sannan ya roƙi Allah aljanna ya nemi tsari daga wuta. Kada ka ce to ya bai salati ba, akan ce tahiyya suna nufin har salati ya shiga ciki wani lokaci, inda ba sa rabe su da juna su sahabbai. Kun gane ko? Haula haru dandin dangana shi ne malai sai mas'alatul khafiyya aw kalamul khafi, wato magana wadda take a boye mutum baka jin me aka faɗa. Addangana to an yi takallama rajul bi kalamin tusma'u nagamatuhu wa la yufham, mutum yayi magana da kalmar da ana jin gurnanin kalmar amma ba a fahimtar me yake. An gane ko? Matakwas wa sami'a rajulan, annabi ya ji wani mutum ya kulu fi tashahudihi, yana faɗa cikin tahiyya Allahumma inni as'aluka ya Allah wa fi riwayatin billahi al-wahid al-ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. وتكن اللهم اني اسالك يا الله للني انا روقنك يا الله يا الله الواحد الاحد الصمد كوكما اني اسالك بالله الواحد الاحد الصمد اذا كانت وانا روايه انغانيكو ina roƙonka ya Allah al-wahid kadaitacce as-samadu al-ahadu kuma dai kadaitacce as-samadu as-samad wana wanda ake nufin sa da bukata, wanda duk bukata in ta taho sai dai a je wurin shi ana neman saukin ta. Allazi lam yalid wa lam yulad, wanda bai haifa ba ba haife shi ba. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ko bai da wani kini gare shi, wato ba wanda ya kama da shi. Ina roƙonka an taghfira li dhunubi, ka gafarta min dhunubaina innaka antal ghafurur rahim, lalle kaine al ghafurur arrahim. Annabi ji wannan mutum yana faɗa cikin tahiyya bayan ya kammala tahiyya ya salati ya karanta wannan. Fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai annabi ce kad ghufira lahu kad ghufira lahu, yace lalle an gafarta masa, lalle an gafarta masa. To kun ga irin wannan kuka samu tabbas ai shi ya dace wa mutum yake. Lalle zama ga maganar Imam Ahmad da aka nace yace ma ja'a fil khabar, aka ce ba dai zan yi wani bai ce ma ja'a fil khabar din. Nasara wa sami'a akhar, annabi ya ji wani mutumin ya kulu yana cewa fi tashahudihi cikin tahiyyarsa. Aidan kuma dai yace Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak almannan ya badi'a samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه تدرون بما دعا؟ قالوا الله أعلم, قالوا الله ورسوله أعلم, قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم, وفي رواية باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حكي دون متنكم يا أيها yace Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, ya Allah ina roƙonka dan cewa kai ne wanda dukkan dangin yabo yake tabbata gare ka, kai ka cancanci yabo sama da kowa, la ilaha illa ant, ba abin bauta bisa ga cancanta sai kai, wahdaka kai kadai, la sharika laka ba abokin tarayya gare ka, almannanu kai ne mai baiwa, ya badi an samawati wal ard, ya wanda ya kage halittar sammai da kasa ba tare da ya kwaikwaya wajen wani ba, ya zal jalali wal ikram, ya ma'abutan buwaya da karamci da girmamawa, ya hayyu ya kayyumu, ya rayayyen da bai san mutuwa ba, babu mata gabata rayuwarsa ba, ya kayyumu ya wanda yake gudanar da al'amuran bayi gaba daya, ya kawo dari, ya kawo damana, ya kawo zafi, ya kawo mutuwa, ya sa a haihu, ya arzuta, ya kace, ya raya, ya kaskantar, ya daukakar, ya wadatar, ya talautar, al-qayyum kenan wanda yake gudanar da dukkan al'amuran bayi, ba abin da yake faruwa a cikin duniya illa bi qada'ihi wa qadarihi, abin da duk ya faru shi yaso, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, shi ke rike da sama da kasa dan kar su rushe, yumsiku samawati wal ardi an tazula wa yumsiku samaa an taqa'a ala al-ardi illa bi idhnihi, shine al-qayyum, inni as'aluka al-janna, bayan ya gamewa Allah ya gode kirari sai ce lalle ne ina roƙonka aljanna, wa uzubika minan nari, ina neman tsarinka daga wuta, haka ya faɗa. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam li ashabi, sai annabi ya ce da sahabbansa, tadruna bima da'a, kun san mai ya roƙa kuwa, qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, suka ce Allah da manzonsa ne kawai suka san da mai ya roƙo, ke kun san da mai ya roƙo, kun san lafazin da ya roƙo da shi mai sunansa, fa qala sai annabi ce wallazi nafsi bi yadihi, ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa, laqad da'a Allah bismihi al-azim, a wata riwaya laqad da'a Allah bismihi al-a'zam, yace hakika ya roki Allah da sunansa al-a'zam, ismul a'zam kenan, ina mai neman ismul a'zam baki nan, baki nan gurin da shaidar bakin annabi, kar wani je ya rubuto wani abu ya kawo wadansu larabcin sai zo ce maka shine ismul a'zam, ga ismul a'zam kace Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka, المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار kaga duk wannan abin da kirari ne aina addu'a take inni as'alukal janna wa a'udhuka min nar, abu na farko du'a wa ibada ne, abu na karshe du'a wa mas'ala, ana son ka fara gabatar da du'a wa ibada sannan ka biyo baya da me du'a wa mas'ala, idan kai yabo ga Allah kai salati ga annabi duk du'a wa ibada kai, in ka roki aljanna illa anta wahdaka la sharika laka, ko al-mannan ko badi as-samawati wal ardi ko zal jalal wal ikram ko ya hayyu ya qayyum, wanne ne ismul azam din nan, duka ne ismul azam ko wani sashi daga ciki, duka ne ismul azam, ma'ana ba zan yi ismul azam ba sai inna falo daga Allahumma inni as'aluka bi annaka alhamdu har zuwa ya hayyu ya qayyum, sannan daga nan zuwa can shine ismul azam ko yayi abinda galibin malamai suka tafi kai ya hayyu ya qayyum, saboda akwai asar da yake nuna ismul azam yana cikin surori guda uku a cikin alqur'ani, cikin suratul baqara da ali imran da suratul taha, suratul baqara Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum, suratul ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum, سوره طه وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما شنو اسم الاعظم تو wannan shine ismul azam, amma da yadda yake a cikin addu'a ka hada gaba daya wanda duk yaro ya roki Allah da suna azam kenan, allazi idza du'iya bihi ajaba, wanda in an kirayi Allah da shi zai ansa, wa idza su'ila bihi a'ta, in an roke shi da shi kuma zai bayar, wannan riwaya Abu Dawud da Imam An-Nasa'i suka rawaito da Imam Ahmad haka kuma da Imam Al-Bukhari fil Adab Al-Mufrad da kuma Imam At-Tabarani da Ibn Manda a cikin Kitab At-Tauhid bi asani da sahiha da sanadai waɗanda suke sahihai, na goma wa kana min akhir ma yaqulu bayna at-tashahhud wa at-taslim, yana karshen abinda annabi ke faɗa tsakanin tahiyya da sallama, sai ya ce me Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhkhiru la ilaha illa anta, wato ya Allah ka gafarta min abinda na gabatar na mummunan aiki da abinda nayi jinkirin sa ban yi shi ba na mummuna din ko na kikkiawan da ban yi ba, karka kama ni da laifin rashin yi, wa ma asrartu da abinda na sirranta, wa ma a'lantu da abinda na bayyana, wa ma asraftu da abinda ne na ketare iyaka duk gafarta min, wa ma anta a'lamu bihi minni da abinda kai ne ka fini sanin ki, ma kila ni ban ma san nayi ba, ko ban san na bar ki bane kyakkyawa, ko ban san nayi ki bane mummuna, duk gafarta min ki. Antal muqaddimu wa antal mu'akhkhiru, kai ne magabaci kai ne na karshe, magabacin da baya da farko na karshen da baya da karshe ke. La ilaha illa ant, ba wani abin bauta bisa da fitinta ce. Kaga wannan ma'ajjika ya kunshi wato kalmomi manya-manya. To kaga dai mutum cikin goman nan Allah akalla mutum ya haddace uku, mutum ya haddace hudu, dan Allah idan aka samu muhimma cikin daren nan a yau zai iya haddace duka kafin ya zai. Idan aka samu kuma wanda yake na baya-baya shi kuma zai iya haddace rabi. Idan ka haddace rabi kafin kai bacci yau, da asuba in ka tashi ka tisa su kuma sun zauna kenan. Gobe kuma sai ka raba su cikin sallolin azhar, la'asar, magriba, isha. Ba shi kenan ba, biyu ba ka sake raba su, gata ka sake raba su, sun haddace inda ka haddace Fatiha ba ka jin tsoron za ta zube, haka su ma sun zauna daren ba su ka jin tsoron za su zube. Ana nan kuma mako mai zuwa kuma sai ka haddace sauran, ba shi kenan ba. Shi kenan ka ga sunna cikin ayyukanka da maganganunka kenan. Ba abin da ya fi sauƙi irin ban sunna. Ka ga addu'ar kala-kala ce. Akwai gajejjeru saboda masu rauni, wanda ka faɗa abu sau goma kafin ya rike sau ɗaya, akwai irin nasu. Akwai na yan tsaka tsakiya, akwai kuma na zakakurai waɗanda suke da fasa, wanda cikin daren nan wani sai ya haddace gaba ɗaya, cikin awa ɗaya ya gama da su kafin ya bari. To duk wannan mutum sai ya lantsarwa kansa, ban ji ba. Ga inda annabi ya ce a yi su tsakanin yin sallama da yin salati, na annabi ke yin su cewa a yi su alƙanun, kuma wannan bai tabbata ba. Ya magana ta wasu da aina? Da ya ce mai aina ya magana ta wasu. Addu'a ta tara. To a cikin wannan ya ce fihi tawassulu bi asma'illahi al-husna wa sifatihi. A cikin wannan za mu iya fahimtar ashe ana yin tawassuli da sunayen Allah mafiya kyawu da siffofinsa kuma. Dan ya ce laqad da'a Allah bismihi al-a'zami ko bismihi al-azimi wa huwa ma amara Allah bihi fi qawlihi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Wannan shine abinda dama Allah ya umarni da shi cikin fadin sa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Wa amma tawassulu bi ghairi zalika, amma yin tawassuli da wani abinda ba sunan Allah ba sifarsa ba, kal jahi kamar kai tawassuli da alfarman wani, wal haqqi ko da haqqin wani, wal hurmati ko alfarman wani, darajan wani. Faqad nasa Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala wa ashabuhu ala karahatihi. Al-Imam Abu Hanifa an Umar bin Sabit da shi da sahabbansa almajiransa sun ce wannan makruhi ne. Wa hiya inda al-islaqi, su ko magabata idan sun ce makruhi suka yi idlaqin wannan kalma littaharimi, suna nufin haramci kenan. Wa mimma yusafu lahu, yana daga cikin abin da zai sanya damuwa, an tara aksaran nasi, zaka ga mafiya yawan mutane, wa fihim kathirun min al-mashayikh, cikin su ma akwai yawa daga cikin manya-manyan shehunan malamai. Qad a'radu an hadha tawassul al-mashru'i ittifaqan, sun rabu da wannan tawassuli wanda aka shar'anta mana, wanda duniya ta ittifaki akai shine tawassuli da sunan Allah da sifarsa, sun kawar da kai ba ta yin sa. An gane ko? Fala takadu tasma'u ahada minhum yatawassalu bihi, da wuya kaji wani ya tsaya yana tawassuli da sunan Allah ko da sifarsa. Ma'a muhafazatihim ala tawassul al-mubtada, ga su ko sun tsaya ka'in da na'in sun kiyaye tawassuli na bid'a. Allazi aqallu ma yuqalu fihi, wanda mafi karancin abin da zaka faɗa kace innahu mukhtalafun fihi, kace an yi sabani cikin sa. Tawassuli da Allah kuma an yi ittifaki cikin halaccin sa. Tawassuli na bid'a kuwa in zaka yi magana ma ka zanto mai tasahuli, mai rangwamen magana, mai bada arahan fatawa, to a ce an yi sabani cikin sa. Yudawimuna alaihi, tare da haka suna da bimantar sa. Kannahu la yajuzu ghayruhu, kai kace baya halatta ma ayi wani tawassuli wanda ba na bid'a ba. Wa inna li shaykh al-islam ibn taymiyyah risalatan jayyida, ibn taymiyyah yana da wani littafi da yake kyawa fi hadha al-mawdu', a wannan mawdu'i shine tawassuli. Ismuha, wato sunan wannan wasila tashi at-tawassul wal wasila, wato qa'idatun jalila fi at-tawassul wal wasila. Fal tutala, da haka ya kamata a je alaika wannan littafi ne ibn taymiyyah. Fa innaha hammatun jidda, nafadan hammatun yana daga cikin kusurin larabci da ya yadu har bakunan malamai, sai dai ake fa innaha muhimmatun jidda. Amma hammatun jidda, hadha amrun hammun, kuskure ne a larabci, sai dai hadha amrun muhimmun. La masila laha fi mawdu'iha, ba ta da makamanciya a cikin mawdu'inta, wato wannan littafin Ibn Taymiyyah ba ya da kane kowa cikin mawdu'insa, ya tara maganganu da suka dace. Summa risalati, Albani ce sannan kuma sai wata risala ta da nayi, at-tawassul anwa'uhu wa ahkamu, sunan littafin da cikin, wa qad tubi'a marratayn, yace an buga ta har sau biyu wannan risalan tawa. Wa hiya hammatun aiba, ita ma tana da matukar muhimmanci fi mawdu'iha, haka dai wa hiya muhimmatun fi mawdu'iha. Wa uslubiha, haka uslubin da ya amfani da shi uslubi ne mai sauki, larabci mai sauki. Kuma an radda ala ba'dhi shubuhatin jadida, yace na kawo su tare da mayar da martani kan waɗansu shubuha sababbi, min ba'd dakatirat al-mu'asirina, daga waɗansu dakatira na ƴan zamani, waɗansu masu takardar shaidar digiri na zamani, suna ganin sun yi bincike kan mas'ala. Adana Allahu wa iyyakum ajma'ina. التسليم yin sallama cikin sallah ko thumma kana sallallahu alaihi wa sallam yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayad khaddihi al-ayman wa an yasarihi assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayad khaddihi al-aysar yace annabi dan ya tashi yin sallama yana yin sallama daman sa assalamu alaikum wa rahmatullah har sai an ji kyallon kuma sun sa na dama sannan ya sake yin ta hagu assalamu alaikum wa rahmatullah har sai na baya sun ji kyallon kuncin sarhabu kun gane ku assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah haka ya kasance yana yi a wani lokacin wannan shine riwaya ta muslim da abu daud da imamu nasa'i da ibnu khuzaimah da sauransu wa kana ahyanan yajri fi taslimati al-ula wa barakatuhu wani lokacin a tan sallaman farko sai ya kara kalmar barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullah nau'i bi kenan ko wannan riwaya ita kuma Abu Dawud da Ibn Khuzaimah bi sanadin sahihin har zuwa karshe wa kana idza qala an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah wani lokacin idan ya ce idan ya fada wa kana ahyanan yazidu fi taslimati al-ula wa barakatuhu wa kana idza qala an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah wani lokacin idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah a damansa iktasara ahyanan ala qawlihi an yasarihi assalamu alaikum a hagu sai ce assalamu alaikum wato ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum aha mutum mun samu nau'i nawa uku wa hayanan kana yusallimu taslimatan wahidatan wani lokacin yakan yi sallama daya sai ce mai assalamu alaikum wato sallama guda daya kenan tilqa wajhihi zai yi ta ne a fuskar sa a inda yake fuskanta yamilu ila shikkil aymani shay'a ya dan karkata dama kadan assalamu alaikum dama zai kadan ba zai juyo haka yadda zaka kuma tunsa ba a zai dan karkata daman sa ne assalamu alaikum sai zai sallama daya sallallahu alaihi wasallam kun gane da kyau na'am mun diba wa mutum ya ga daga ya bai cikin hadisi sai kai mun ga yanzu mutum ya jujjuya kai haka mun burgu daya cikin salawa daya wato kun ga dai muna da nau'in sallama har guda nawa guda hudu ta farko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah ta uku ba assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ta hudu assalamu alaikum shikenan an riga an kammala wannan hadisin da yake nuna annabi nayin sallama ta hudu ibnu khuzaimah ya ruwaito shi da imamu al-bayhaqi wa ad-diya fil muqtara وعبد الغني عبد المقدسي وعبد الغني المقدسي في السنن بسند صحيح واحمد والطبراني في الاوسط من زوائد المجمعين والبيهقي والحاكم وصاوا وافق الذهبي ابن الملكين الباني ده ينجنت حديث تارر شاو دان سمالمن سنتي ضعيف ني اما ينجنت saboda yana da hanyoyin da ake masa takawiya da shi wa kanu yusirun bi aydihim idha sallamu an al-yamin wa an al-shimal annabi ya ga sahabbai suka yi nuni da hannayen su dama da hagu idan sun yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah su yi nuni da hannun dama assalamu alaikum wa rahmatullah su yi nuni da hannun hagu bara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya gansu faqala sai ce ma sha'anukum tusiruna bi aydikum ka annaha aznabu khaylin shum yace menene ya safe ku ne kuke yin isara da hannayen ku kai ka ce jela ce ta kangararren doki yana kada jela zai yi tumbe idza sallama ahadukum yayin da dan ku yi sallama sai haka malaki jam'u shamus wa huwa an-nafur min ad-dawab idan an ce shamus kuma shine dukkan wani kangararren dabba allazi la yastaqirru li shaghabihi wa hiddatihi wanda baya tsaya wuri daya yana ta kai ka yana ta tunda yana rigima falyaltafit ila sahibihi yace da haka abinda mutum zai yi in zai sallama ya waiwaya zuwa ga inda dan uwansa yake a daman sa assalamu alaikum rahmatullah ha kuma hagu ya waiwaya zuwa ga inda dan uwansa yake wala yumi'u bi yadihi ba sai yayi nuni da hannunsa ba zuwa ga daman ko hagu falamma sallu ma'ahu aidan yayin da sahabbai suka salla tare da annabi wata rana lam yaf'alu zalika bisi hakan ba wa fi riwayatin a wata riwaya sai yace da su inna ma yaksi ahadukum an yada'a yadahu ala fakhihi abinda zai ishi dayan ku shine ya dora hannunsa akan cinyarsa thumma yusallimu ala akhihi min yaminihi wa shimalihi sannan ya sallama ga dan uwansa da yake daman sa ko hagun dinsa shikenan ba sai ya nuna da hannun ba thumma yusallimu ala akhihi man yayi wasu liyanaka thumma yusallimu ala akhihi min ala yamini kai man kake so mu ce saboda mutum ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله والله يهتمل yanzu dai bamu da wata layi a riwaya amma zai iya daukan min zai iya daukan man duk al-irabi na larabci zai iya daukan guda biyu yanzu abinda zai rabe mana gardama shine in mun ga riwaya da aka wasalce an ce min ko an ce man sai mu mayar da shi ya zama shine wayar wato hadisin muslim da abu awana da as-sirat da ibnu kuzaimah da tabarani to bari mu duba magani tanbihu laqad harrafa al-ibadiyya hadha al-hadith farawahu rabi'uhum bi musnadihi al-majhul bi lafdin akhar liyahtajju bihi ala butlan as-salati indahum bi rafi' al-aydi ma at-takbir wa minhum as-sayyali al-mardud alayhi fi al-muqaddimah wa lafdhuhum batil wa bayanuhu kadhaif wa annad dibbi katam bayan ni dai kan nafi lurada min ala yamini amma zai dauka ma'anan man ala yamini amma tunda hadisi yana cikin muslim sai mu duba shi magana an gane ko wujubu taslimi wajibin yin sallama wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqul wa tahliluha يعني الصلاة التسليم أن ابن سوى أبن دكي حالة تهين أبو بوا كما أتكين صلى كيني سلما دا أن يسلما دكا أبن دكا هرم تاما ينزياد ويادا محلل دا أن هرم تاما مغنى ينزياد محلل دا أن هرم تاما كويوي ينزياد محلل دا أن هرم تاما كذا ينزياد محلل وتحليلها التسليم يعني أن ديواتو ين سلما ديواجي جيني تكين صلى كيني الخاتمة شكرا للتافي ما ليك كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم duk abin da ya gabata na bayanin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi da iyalan gidansa yastawi fihi ar-rijalu wan-nisa maza da mata duk sun yi tarayya a cikin sa daidai wadaida walam yaridhi sunnati ma yaktadi istisna'an nisa'i min ba'd zalika ba abin da yazo cikin sunna wanda yake nuna a togace mata a ce banda su cikin duk abin da muka yi bayani kun gane bal inna umuma qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli yashmaluhunna yace gamewar maganan annabi cewa ku yi sallah yadda ku ga ina sallah ya shafi har mata ba wai maza kadai shafa ba dan haka duk abin da aka ce namiji zai yi haka ita ma mace za ta yi ba za ka togace su ba sai da dalili wannan magana da Albani ya kawo yace wa huwa qawlu ibrahim an-nakhai ita ce maganan ibrahim an-nakhai sai daga cikin shugaban tabi'ai in ban manta ba yana cikin daliban abdullahi bin mas'ud kale yace taf'alu al-mar'atu fi salati kama yaf'alu ar-rajulu haka ibrahim an-nakhai ya faɗa irin abin da namiji zai yi a cikin sallah haka ita ma mace za ta yi babu bambanci inda namiji zai bayyana karatu ta bayyana inda zai sirranta karatu ta sirranta irin tahiyyar da zai haka za ta yi irin salati irin addu'a irin zikiri irin tasbihi komai da komai adiyatul istiftahi isti'aza basmala karatun fatiha ruku'i sujuda duk komai iri ɗaya ne zama na alfard zama na at-tawarruk da muka yi bayanin bambanci tsakanin zama da na farko irin yadda namiji yake haka mace za ta yi taf'alu al-mar'atu fi salah kama yaf'alu ar-rajulu wannan riwaya akhrajahu ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya rawaito cikin littafin al-musannaf bi sanadin sahihin anhu da ingantaccen sanadi daga gare shi wa hadithun zimam al-mar'ati fi sujudi hadithin da yake nuna cewa mace za ta tattare jikinta cikin sujuda wa anna halaysa fi zalika ar-rajuli cewa ita da namiji ba ɗaya bane ba za ta takuri wuri guda kar ta ware kafafunta ta matsa wuri guda ita ba kamar namiji bace mursalullahu jata fihi hadisi ne mursali hadisi mursali ko hadisi ne da'ifi an gane ko rawahu abu daud fil marasil imam abu daud ya rawaito cikin al marasil dinsa an yazid ibn abi habib daga yazid ibn abi habib wa huwa mukharraj fi da'ifa albani yace mun yi bayanin takaririn hadisin marwaitansa da sanadin sa cikin silsilatul ahadith da'ifa jerin hadisi na 2652 kaga riga an gama magana mace ta takura cikin sallah wannan bai tabbata ba hadisi ne mursal mursal kuma da'ifi amma malaman fiqh ba mai kafa hujja da mursal sai malikiya da mazhabin abu hanifa amma sauran malamai ba sai da abin nan ba Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal da sauran abin nan dukkan malaman al-muhaddisuna ba sai da mursal ba domin mursal yana cikin hadisi da'if an gane ko 2600 ne da mana hudu kenan a nabiyar ma zai zama nabiyar jira wa amma ma rawahu al-Imam Ahmad fi masail ibn hi Abdullah an abinda Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito daga wato ainihin daga abin nan daga a cikin masail din dansa Abdullahi da ya ruwaito daga shi Imam Ahmad an ibn Umar an karbo magana daga Abdullahi dan Umar annahu kana ya'muru nisa'ahu yatarabba'na fi salati yana umartan mata su zaman tarabbu'i a cikin sallah zaman tarabbu'i shine harbe maliki fala yasihu isnaduhu wannan sanadin sa bai inganta ba li'anna fihi Abdullah ibn al-Amri bin al-Umari ko al-Amri a cikin sa akwai Abdullah ibn al-Amri ko al-Umari wa huwa da'if kuma da'ifi وروى البخاري في التاريخ الصغير امام البخاري يروىته مغرا cikin التاريخ الصغير بسند صحيح عن ام الدرداء ده ingantaccen sanadi daga ام الدرداء انها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة Ummu Darda kaga sahabiya ce ta kasance tana yin zama cikin sallah irin zaman da mazaje ke yi kuma an riga an san ta faqihiyya ta cikin matan sahabbai mare ce wa hadha akhiru ma tayassara jam'uhu fi sifati salatin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wannan shine karshen abin da ya saukaka mu tara maka shi cikin bayanin sifar sallar annabi min at-takbir ila at-taslimi tun daga fadin Allahu akbar zuwa cewa assalamu alaikum wa arju Allah ta'ala an yaj'alahu khalisan li wajhihi al-karim yace ina roƙon Allah ya sanya wannan abu ya zanto khalis domin shi kadai wa hadin ila sunnati nabiyhi ar-ra'uf ar-rahim kuma littafin ya zanto mai jagorancin mutane zuwa gaban sunnar annabin sa ar-ra'uf ar-rahim wa subhanallahi wa bihamdihi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد يرفي دا واتو كفاره المجلس يكم رفي ديوا النبي صلى الله عليه وسلم صلاه wannan shine karshen abin da ya saukaka na sharhi kuma na cikin wannan littafin da na karanto mana cikin harkan Hausa babu mamaki an samu kurakurai masu yawa a ciki waɗanda ya zuwa yanzu ba mu gano su ba muna roƙon duk abin da ya zo na kuskure a ciki Ubangiji Ta'ala ya fi mana abin da kuma yake na daidai Ubangiji Ta'ala ya ba mu ikon aiwatarwa cikin ayyukanmu na yau da gobe kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada da mai karantawa da masu saurare da masu tambihi da masu ba da nasiha ko a rubuce ko a bayan fage bayan an tashi Ubangiji ta Allah ya wa kowa sakai da alkhairi da waɗanda suke da ya daka ka cikin ko ta hanyar sayarwa ne dan al'ummar musulmi su fahimci addini Ubangiji ya saka masa alkhairi ballantana wanda suka yi ta maza kuma suke yadawa ta wasu daga cikin kafofin watsa labarai duka dai Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada abinda bazan manta ba shine akwai wasiƙo guda biyu daya mun karanta ta tun kwanaki cikin darasi wanda wani kuskure da nayi wajen fassara wani dan uwa ya rubuto min wasiƙa da larabci na ba shi ansa a larabci ina jin mun karanta mun fassara bazan iya sanar ko kasa na nawa bane ba to irin wannan na jira din wannan wasiƙa kwarai da gaske sannan kuma na biyo akwai wanda ya rubuto ta karshe wanda shi ba ta tafi kuskure na ba sai dai ko kuskuren mai littafin ko mai taba wajen addu'ar da muka karanta ɗaya daga cikin addu'o'in wato yin da annabi ke yi tsakanin sajado guda biyu a lamba ta biyu shafi na 153 idan kuka duba addu'a ta biyu rabbighfirli ghfirli haka ya rubuta to dan uwa yace ya koma dole su tafi da suka da suka rawaito wannan hadisi abinda aka rubuta rabbighfirli rabbighfirli wanda kalmar rabbu ne aka yi iskatin ta cikin littafin da ya bayyana nayi jinkiri in karanta wasiƙar sa saboda ina so yadda ya koma ni kuma in koma in je in gansu kaddin rudu da abinda yake na koma duk inda ya reference yayi bincike mai kyau duk abinda ya binciko gaskiya ne duk littafin da yaje ya ga wannan hadisin haka yake nan gurin da aka samu kuskure cikin littafin wala Allah ko daga shi Sheikh Nasiruddin Albani tunda shi ma ba masumi bane zai iya kuskure ko da ba da niyya ba ko kuma daga su waɗanda suka buga littafin madabar da suka buga littafin to dan haka daga cikin littafin da na koma akwai al-Azkar Sheikh Nawawi duk da cewa littafi ne ba marja a na farko ba ya kamata in koma na biyan amma saboda karkashin sa akwai malam Abu Usama Salim bin Eid al-Hilali yayi takharijin sa a sabon daba da ya bugo sahihul kitab al-Azkar wa da'ifuhu wato ya ware hadisai sahihai da da'ifai na kitabul azkar na Imam an-Nawawi to a cikin juz'in sa na farko ya kawo hadisin rabbighfirli rabbighfirli kuma a kasa yayi commentary mai kyau akan hadisin karshen dai natija shine hadisi ne sahihi wato a maimakon rabbighfirli ghfirli sai dai kace rabbighfirli rabbighfirli an gane ko so nawa kenan so biyu rabbighfirli rabbighfirli wato kalmar rabbu ce ta fadi a cikin riwaya ko daga mai littafin ko daga madabar da suka buga wannan littafin shi ma na dakwana rubuta masa ansar tambayar sa to ansar wasiƙa sakai da kuma dan bayani da nayi masa na waɗansu mas'aloli da suka tafi ni da shi amma dai wasiƙa sa ta yi kyau ko binciken da ya yi kyau kuma duk abin da ya binciko gaskiya ne Allah saka masa alkhairi kuma samuwar irin waɗannan mutane guda biyu shine abin da dukkan wani mai karantarwa yake so a duniya samun ɗalibai masu fahimta masu basira waɗanda idan an abada za su koma a ilmance su binciko shi kuma in sun tashi rubuto maka ka sansani ƙanshin ladabi da ƙauna a cikin rubutun su ba kaga ko rashin kunya ko karan tsaye ko rashin ladabi ko abin nan ba wasiƙun su sun yi matukar kyau sun kayatar da ni ƙwarai da gaske sai dai shi na ƙarshen da na rubuta wasiƙa su da abin nan dinsa da na tashi fitowa na rasa inda na sa saboda lokacin karatu ya an kiran sallah sannan na tashi nema na rasa inda take daga baya idan na samu mota da ansar zan ba shi kamar yadda na ba wancan ansar sa Allah ya saka wa kowa da alkhairi wannan shine ƙarshen abin da ya sauƙaƙa na wannan littafi kuma daga yau shikenan karatun talata shi kuma ya dakata daga yau kenan sai dai in mun yi tunanin littafin da ya kamata a sa saboda yanzu ba za mu sa sabon littafi ba dan azumi na dab da zuwa akwai littafi da za a tsara na ramadaniya waɗanda ko an sa littafi kila bai fi a yi so ɗaya ba in yayi yawa ya kai so biyu sai a shiga darasar Ramadan da lokacin da za a tsara wanda bayanin su zai zo nan gaba. Don haka dai daga yau dai babu karatu salata har sai in Allah ya kai mu dare bayan azumi, sannan a ji menene sabon salon karatun da zai biyo, wani littafi za a sa da za a yi bayani. Sauran karatu suka kuma kowane ranar karatun in ya zo a ji bayanin da zai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Su ne kamar haka, idan muka manta darasin da ya wuce mun wuce ta maganar da Dawul Al-Qanut, muka yi magana kan ta abubuwan da ake ta kara cikin Dawul Al-Qanut garin yau tabbata ba cikin sunna. Akwai bayani a kai, to da na duba cewa zan yi mana waɗansu daga cikin bayani a kai, sannan za su yi tsawo kwarai da gaske. In suka yi tsawo kuma sun fita daga mawdu'in da muke ciki ga wani sabon mawdu'i mai zaman kansa. Amma tun da Ramadaniyat za su zo, a cikin Ramadaniyat sai a keɓance wani darasi, sai a keɓance wata lasta ko na dawa kan wannan, don a samu bincike mustaqilli kan wannan. Wato idan aka zo magana kan falalan qiyamul layli da Al-Qanut, sai a shigar da har maganar da'awar Al-Qanut, abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba, da kuma maganar du'a khatmul Qur'an ta tabbata ko bata tabbata ba da sauransu. Tunda galibi waɗansu sukan sauke Al-Qur'ani a cikin sallan tarawih ko tahajjud, da ƙarshe kuma su yi du'a khatmul Qur'an. To wannan ta tabbata ko bata tabbata ba, na dai gara mu jinkirta shi a can dan ya sami a baki haƙƙin sa na bincike, dan ba a gaggawa a hakar ilimi. Dan muka faɗa yanzu anan sai ya tsawo, bai dace kuma da nan ba. Wannan yake cewa mutum a cikin addu'ar karshen sallah, wannan addu'o'in mutum zai iya maimaita ko ya dauki guda ɗaya ya maimaita sama da sau ɗaya, ko ba zai haka ba. Mu gane cewa cikin dukkan addu'o'i ko azkar da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda aka faɗa aka baka adadi, to baya halatta ka yi ƙasa ko sama da wannan adadin, sai ka takaita kan adadin da aka baka, sai in wani dalili ya zo mana ka iya sama da haka ɗin. Kun gane ko? Abinda ba kai dai muka buka maka sai ka rage dai, in ka ga dama kai so ɗaya, in ka ga dama ka maimaita so uku, in ka ga dama kai so nawa. Lafazin dai Annabi ya bari ya ce, yanzu ba za ka zo ne ka iyakance wani adadi ka ce dole sai shi za a yi ba, sai a ce ina dalilinka, sannan dai Annabi ya kawo shi kofa buɗe haka. Sai dai zahirin abin da yake bayyana daga cikin hadisin, musamman irin waɗanda Annabi ya koyar ko yasa sahabbai suka yi, ba a nuna akwai maimai ba. Da haka idan kai so ɗaya ma bukata ta biya, wanda zai karo kawo Ubangiji ne bai ce dole sai ka maimaita ba. Shin ma muna iya addu'ar buɗe sallah? Ma muna iya du'a wal istiftahi kamar yadda liman ke iya yi? Gaskiya ne mace mai jego idan mace mai goyo idan yaro ya mata bawali ko mata gaidi ba za ta yanke sallah ba, za ta cika sallah? Wannan magana ta cikin maganganun malamai. Akwai malaman da suke ganin matakar ta riga ta fara sallah, dan yaro ya mata fitsari ba za ta tsaya ba, za ta ci gaba da sallah. Tunda wannan wata najasa ce da ta shafi wajenta, ba ta shafi ita ba daga jikinta bane, ba hadasi bane ba. Hadasi abin da ya fito daga jikinta. To bawalin yaro ko gaidin sa ba daga jikinta yake ba. Akwai malaman da suke ganin za ta kammala sallah, ta gama sallata haka. Amma dai mafi kyau matukar akwai yalwataccen lokaci, to shine sai ta yanke sallata, sai ta zo ta yi tsarki, sannan ta ci gaba da sallata, ta wanke jikinta ko ta wanke tufafinta, ta ci gaba. Ko in ta san za ta ɗauki yaronta ko ta goya shi, to tun farko sai ta sa masa maskin ko ta sa masa pampers, yadda dai ko da ya yi fitsari ko bawali ba zai fito har ya ɓata mata tufafinta ita take sallar su ba. Wannan duk magana dai an gina ta ne kan cewa taharatul makan ko taharatu thawbil musalli shi sharadi ne cikin sharadin sallah ko ba sharadi bane ba. Kun ga kuma malaman da suka tafi sharadi ne, ko wanda suka ce ba sharadi bane. Akan wannan aka gina mas'ala. Ya halarta idan yaro yana kuka ba mace ta yanke sallah, ta aita zauna ta yi sallah farilla a zaune, ba wani dalili da ya nuna haka. Idan yaro na kuka ta goya shi, ta ci gaba da sallar ta da shi, ko ta rike shi a hannu ta ci gaba da sallah da shi, duk ya halarta. Annabi ya rike yarinya a hannu ya ci gaba da sallah, in ya zo ruku'i ko sujuda sai ya ajiye ta, in ya gama abinda zai je miƙe sai kuma ya sake ɗaukar ta har ya kammala sallar sa. Da haka ita ma ya halarta sai haka. Amma da shi za ta yi sallah a zaune, a iyakacin sani na ba wani dalili da ya nuna haka. Wannan sai idan mutum ya zo na bin liman sallah sai ya samu raka'an karshe cikin sallar isha'i, ya zai yara mata? Idan liman ya sallama sai ka tashi ka kawo raka'a ɗaya fatiha kaɗai a sirrance, dan ita ce raka'a ta hudu a wurinka. Wannan shi ne zance mafi inganci sama da sauran maganganun da malamai suka faɗa. Wannan sai ya ji wani malami ya waye ke magana, akwai magana ne raka'a ɗaya ce ko raka'a ɗaya? A raka ɗaya na ce? A haka idan mutum ya samu raka ɗaya ya zai rama? Okay, haka na fahimta. Jazakum Allah khair. Idan ya samu raka ɗaya cikin raka ƙarshe kenan, raka ɗaya cikin sallar isha ya zai rama? To yadda zai rama shine sai ya tashi sai ya kawo fatiha da sura a bayyane, sai ya zauna kuma sai ya tahiya. Daga nan kuma sai ya tashi sai ya kawo raka'o'i guda biyu duk da fatiha kaɗai a sirrance ba tare da sura ba, kuma sai ya zauna sai ya tahiya sai ya sallama. Dan wannan raka da ya samu ta ƙarshe ita ce ta farko a wajensa. saboda hadisin annabi sai ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu, abinda kuka riska da liman to ku sallate shi, wanda ya kubuce muku ku cika. Idan ka tashi ciko ne zaka yi, ka samu ɗaya sai ka cika nawa? Uku. Kai yanzu ta farko ce, duk da ita ce ta ƙarshe a wajen liman, kai ita ce ta farko wajen ka. Dan haka idan zaka shiga, kaga zaka shiga da takbiratul ihram. Takbiratul ihram kuma ana yin ta ne a raka'a farko. Abinda kawai ya hana ka karatu da Fatiha dan kana bayan liman, a lokacin kana gargadin ikon liman baka cin dashin kanka. Dan haka da liman yayi sallama da ka tashi, kai raka'a da zaka kawo yanzu ta biyu ce a wurin ka. A raka'a ta biyu ko Fatiha da sura ake a bayyane. Sai ka zauna kai tahiyya. In ka kuma tashi ta uku da ta hudu kuma zaka kawo, ta uku da ta hudu kuma Fatiha kadai ake. Wannan shine mafi ingancin zance wanda yake da goyen bayan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da manzon da wasu ba. Yace wani ya ji wani a gidan rediyo yana tambayan wani aljani, kuma shi aljanin yana bada ansa, har aljanin yana maganan cewa wai Annabi Halliru bai mutu ba. Wai ya rage maganar jana'izar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan abauci ne aka samu ni aljani da wani da yake zuwa wurin wani mai ruƙuya, shine suka yi wannan kasar kasar da shi har wajen guda uku, wanda karshe dai yana so yana nema ya zama fitina ga mutane. Shi ɗan jaridar da yayi wannan hirar kusan kullum na jabauci muna tare tare muke darasi, amma da shawara ta ne da ba a yaɗa wannan a kafar watsa labarai ba, to an riga an yaɗa. Kad kila ma kila in sidikan wa in kadhiba fa ma tazaruka min qawlin wa kad kila, an riga an yaɗa shi babu yadda mutum zai yi. Gaskiyar magana shine Annabi Kadir ya riga ya mutu yadda kowa ke mutuwa. Maganan cewa yana nan da rai har lokacin Annabi ya zo, lokacin mutuwar Annabi an ji maganarsa, an ji sautinsa, ya yanke hukunci tsakanin sahabbai yayin da suke cewa yaya za mu yi wa Annabi mu wanke cikin tufafinsa, koma abin nan sun ji wani sauti, aka ce shine Halliru ko ya je jana'iza. Duk waɗannan maganganu ne waɗanda ba su da goyen bayan dalilai na shari'a. Akwai su waɗansu malamai na musulunci sun yi su, amma ba su da goyen bayan dalilai na shari'a. Amma tafsirul qaul sai mu bashi ranan kitabul tauhid, insha Allah sun yi tafsirul qaul tunda bai da alaka da aqida. Ko maganar aljanu ya jama'a mu fahimci cewa galibin abinda aljanu ke faɗa akwai ƙarya. Jinsin aljan suna da ƙarya da yawa a cikin al'amuran. Saboda haka ba kamata ya gaskata su har a zo a yaɗa kafar watsa labarai ba. Allah yake. Game da yawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama salati, waɗansu limamin idan sun kammala karatun tahiyyar nan sai ka ji sun yi sallama, mutum ko ma mu bai yi salati ba. To ya iya tsaya yi salati ko ko ya bi su. Ka tsaya ka yi salati in ba zai bada jinkiri da yawa ba, sannan sai ka yi sallama. Me ya hukuncin mutumin da ya ce shi musulmi ne amma baya sallah? Shi wannan mutumin malamai sun yi sabani a kansa, waɗansu sun ce kafiri ne shi tunda baya sallah, waɗansu kuma sun ce mummuni ne amma mai sabo. Ana masa barazana da gidan wuta. Saboda haka malamai sun yi sabani guda biyu ne a kansa. To duk abin da za a yi sabani akan ka kancewa kafiri ne kai ko kai musulmi ne, ai ya kamata mutum ya nisanci, ya zama wajibi ka nisanci. Sallah ita ce mafi girman ibada, mutum ya ce shi musulmi ne baya sallah, kaga ai ba ta lokacin sa yana da yawa ƙwarai da. Allah ya tsare mu. Yace mutum ne za su yi sallan sahu so uku, amma biyu daga cikin su manya ne, ɗayan kuma yaro ne, to idan za su yi sahu za su jeru gaba ɗayan su ne, ko kuwa shi babban da yaron za su koma baya su yi sahu? To ba ce ba a sahu da yaro, har wannan tambayar ta zo. Ana yin sahu da yara, hadisan da duk muka sha karantawa da can cewa akwai hadisan da suke nuna sahun yara daban na manya daban, duk ba su inganta ba, duk da ife ne. Ana yin sahu da yaro, an fahimta da kyau? Ana yin sahu da yaro, sahu kawai da mata ne ba a yin sahu, su daban wannan daban. An gane ku? Saboda haka dan yaro an yi sahu da shi ba komai. Abdullahi dan Abbas ya yi sahu da Annabi lokacin da Annabi yake yamul layli. Hadisin yana cikin Bukhari wajen fasarar inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari al-ayati lil arbab, da kuma kitabut tahajjud. Da Abdullahi dan Abbas yana yaro karmi, da yazo ma sai ya tsaya a hagun din Annabi, sai Annabi ya kama kunnen sai zagawo da shi ta bayan dawo da shi daman sa, kuma suka jeru. Wannan me suka yi ba sahu ba? Da shi da hadisai masu yawa wanda suke ana yin sahu da yara. Da haka idan mutane uku za su yi sallah, namiji babba ya wuce liman, su yaran da abin nan din yaran da shi wannan ɗayan sai su jiru su sahu a baya, a bayan shi liman din. Idan yaron yake su iya karatun Qur'ani ya shine limami, kaga nan ba mushkila, su manya sai su tsaya a baya su sahu. Wannan kuma yake cewa wace irin addu'a ya kamata yawa mujahiduna a cikin sallarsa, har yanzu bai san wai in ma zai addu'ar wata kungiya ce wanda take kan gaskiya da ya kamata ya addu'a, ba sai ka yi ba mujmalan, ba sai ka faɗi suna ba. Allah ya taimaki mujahidai duk inda suke a duniya, waɗanda suke na gaskiya ba sai su dace da addu'ar ba. ai ba ta akai sai ka faɗi sunan kungiyar ko jam'iyyar ko ta kasa kaza ba sannan Allah ya karba kai a zuciyarka kana yin addu'a dan mutane na gari dan mujahidun allazina jahiduna fi sabilillah a duk inda suke a ban kasa Allah ya taimake su shikenan ba wai sai ka san wace kungiya ce take kan gaskiya ko wace take kan ƙarya ba sannan ba lalle ne sai a cikin sallah ba ka iya yi a wajen sallah addu'ar iyaye ba lalle ne sai ka faɗi sunayen su ba wannan yake cewa kuma wai yana son ya sani cewa ya halatta ya la'anci America a cikin sallah wai shi dai ya tsani kafirai gaba ɗaya duk inda suke kuma yana son ya la'ance su maganar la'anta tun annabi na yi an hana shi waɗansu malamai suna ganin ya halatta ka la'anci kafirai mujmalan amma ka ambaci sunaye bai halatta ba ka iya cewa ya Allah ka kare duk kafirai duk inda suke ya Allah ka wargaza aniyarsu Allah ka maida musu makirancin su da gullagullan su amma ba za ka ce ba ya Allah la'anci Boris Yeltsin na Rasha ya Allah tsina Bill Clinton ya Allah tsina Netanyahu ba za ka ce haka ba ba za ka ayyana sunaye ba sai dai ka bar su cikin jumla saboda annabi ya ayyana sunayen waɗansu ya la'ance su da alƙanus Allah ya saukar da aya ya ce da shi laysa laka min al-amri shay'un al'amari ba a hannun kai ke ba aw ya'adhibuhum aw yatubu alayhim in Allah ya ga dama ya yi musu azaba in ya ga dama kuma ya karɓi tuban su ƙarshe Allah ya karɓi tuban waɗanda annabin ya la'anta suka shiga musulunci to kaga annabi kenan balantana kai kuma karka ce wai farin ciki ne sai ka la'anci sunan kafiri sunan hankalin ka zai kwanta kalubalen da kafiri yake maka ya za ka yi ka fita daga wannan kalubalen shi ake bukata kai da yawa daga cikin samari sai su ɗauka cewa la'antar shi ne burgewa har in an zo wajen taro wajen taro kana ta la'anta ana kabbara mai kai kenan mai kace kafin ka tsine musu dama la'anar nuna indai kafirai ne ta hasil hasil ce ba abin da kace dan ka fassara ruwa cewa shi ne ruwa ba ka kawo sabon abu ba ina fatan kun fahimta da kyau to saboda haka ya kamata mutum ya san menene abin da zai yi a shari'ance ba menene ya masa zaki a rai ba ka ki kafirai kan wannan ibada ne ka soma mu ne wannan ma ibada ne amma cikin daga cikin kinsu kuma yana daga cikin abin da aka shar'anta maka kai ta yin addu'a gare su ga ɗaiɗai kun su sanannu ba a shar'anta maka maka ba ta fuskar shari'a amma a jumla ta kalance su wannan babu laifi sai ya kasance wannan la'anta ta faɗa kan waɗanda Allah ya san za su mutu kan kafirci amma idan ka ayyana wani da wani ka zaɓo wani shugaban kafiran duniya yau ka la'ance shi gobe musulunta ko jibiya musulunta kaga wannan la'antar ba ta da amfani kenan saboda haka ku fahimta ayyana mutum a la'ance shi wannan baya cikin abin da tsarin da shari'a ta shirya da mu ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya kuma ga abin da daga ƙarshe aka ce masa daga baya kuma ya daina yin wannan din a cikin alƙanun sunnati kamar yadda dalilai suka nuna saboda haka sai a kiyaye wannan kuma yace wai ya ji wani malami a cikin rediyo yana ta jawabi kan falalan watan Rajab da kuma waɗansu wurare da yake a cikin wannan bidiyo ne ma anzalallahu biha min sultan azumtan watan Rajab ka keɓance shi da azumi shi kadai baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin bidiyoyi wanda ba za ka same su ba cikin littafin da suka kunshi bid'a da hadisai da'ifai irin su tanbihul ghafilina durratun nasihina da dai makamantan irin waɗannan abin da yake gaskiya shine watan Rajab abin da zaka yi cikin sa shine zaka yi cikin sauran watanni a cikin sauran watanni kana iya yin azumi guda uku kowane wata na nafila 13 da 14 da 15 wannan Imam al-Bukhari yayi babu ya kai babun yin azumi kwana 10 a kwana uku cikin kowane wata wanda annabi ce wanda ya azumin kwana uku kowane wata kaman ya azumci shekara ne gaba daya domin man jaa bil hasanati falahu asru amsalha kaga uku idan ka azumi uku za a baka 10 da uku kamar ka azumci watan kenan kuma yana da kyau in zaka yi sulanan 13 da 14 da 15 ga wata kwanakin da ake kira ayyamul bidi tun ba mabul qari yayi babu kan cikin kitabul siyam an gane ko wannan kenan sannan ka iya litinin da alhamis saboda annabi yana yi kira da muke tabbata gare shi in kana ganin duk kai mai yawan ibada ne sai kai yau gobe ka huta jibi kai gobe gata ka huta ba bambanci tsakanin watan Rajab da sauran watanni ta wannan fuska kai yau gobe ka huta kai yau gobe ka huta amma jeran ta kwanakin a jere wannan baya cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani sahabi ya tambaye shi azumin nafila ce yi guda uku yace ina ganin nafi karfin haka yace to kai guda huda ko wani wata yace nafi karfin haka yace cikin kwana takwas kai daya ina son sama da haka yace cikin kwana kaza da cikin kwana kaza har aka zaba da shi kai yau gobe ka huta yace ina jin nafi haka annabi ce to babu azumi sama da haka la sama man sama dahara la sama wala afsara ba azumi ga wanda kullu yake yin azumi yace shi bai azumi ba kuma shi bai tsaya ya ci girkin sa ba bai azumi na sunna wanda ya samu lada ba shi ko bai ci abinci ba ma sama wa ma afsara haka annabi bai na cikin hadisi Bukhari yace mafi soyuwar azumi azumin annabi Dawud kai yau gobe ka huta jibi sai za ta ka huta akwai zaka sama da haka baya cikin sunna to kaga masu azumi wajen rayuwa suke ji bugu da kari ga hadisin Aisha cikin Bukhari annabi yake Aisha take ta ban taba ganin annabi yana yawaita azumin nafila ba cikin wani wata sama da watan Sha'ban tare da haka baya azumta ta gaba Sha'ban ne yake yawaita azumin nafila ciki ba maraja ba kuma inda ba zaka san abin baya da ba akan kaidar addini ko ilimi ko sanin ya kamata yake ba cewa azumin tsofaffi yanzu dan Allah ya za a yi tsofaffi su kada ba su azumi idan haka ne sai a samu sallar tsofaffi aikin hajjin tsofaffi zakkar tsofaffi zikiri salatin tsofaffi istighfarin tsofaffi sai azumi kada aka yi tsofaffi sannan kuma su tsofaffi din nan fa in sun bayyanta azumin farilla nagari duka ba an yafe musu wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda za su iya yin azumi amma da wahala in sun yi su ne kamar tsofaffi to an yafe musu zo su ciyar da miskini bayan sallah ba ramuwa akan abinda hannun tsammanin garin ta yake nan bayan ya manye ta wajen shekara 100 a duniya kullum shi kenan sai dai da safen gida ke dafa gurasa da nama ya ba miskini shi kuma ya yi ne yana cin abincinsa wannan shi ne abin da aka ce to yanzu tsofaffin da aka yafewa azumin gari duka sai kuma zuwa ƙara musu wata ɗaya su kutum wata shari'a ce za ta yi wannan yanzu in mutum ne ya yi wannan za a ce yana da tunani a jinginawa Allah wannan kuwa saboda haka wannan duk al'adu ne a yadda zukatan mutane suke galibi sun fi son bid'a sunna ba sa son ta da an faɗi bid'a sai ta yaɗu cikin mutane sama da komai ne amma bid'a kuwa a sunna da an faɗi sunna bid'a sai ta yaɗu amma sunna kuwa sai ga tana karancin yaɗuwa yanzu duk ga azumi na masu salala waɗanda za a manta da su sai ta Shawwal yana cikin sahihin Muslim annabi ce duk wanda ya ci dan Shawwal bayan ya Ramadan kamar ya azumci shekara ne azumin ranar Arfa yana cikin Bukhari yana kankare zunubin shekara biyu azumin tasu'a da ashura gashi nan shi ma cikin Bukhari na tasu'a kuma yana cikin Muslim azumi sau uku a kowane wata yana cikin Bukhari azumin lisan da alai azumin wa duka sanan gurin tabbatatu Bukhari Muslim Bukhari Muslim amma wannan wanda babu shi a ko'ina sai durrusun nasu yana kowaye ko wani littafin samar kandi abada samar kandi aka shaɗa kuduka hadisi mara asali ta kula kara sai mutane duk duniya ta ɗauke shi da ƙarfin siya Allah ya tsare abinda za mu iya karanta kinnan tambayoyi sauran sai su hakuri.